أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولقاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. نعم.
يا أيها
يا أيها الذين آمنوا يا أخوان دوكي إيماني لا يسخر قوم من قوم كذا وسم تاني وسم زاجي دك شكون فيو وسم زاجي واتو إذجلنش أسا أن يكونوا خيرا منهم ya kusanta su wa'anda suka kuka wa kuka wa izgilancin nan su zama su ne mafifice mafifici daga gare su da su wa'anda sai din wala nisa'un haka nan kada wasu mataye daga cikin ku su yi wasu mataye izgilanci ma'ana su wulakantar da su ko kuma su kaskantar da su shine nan malai yake cewa wannan aya ta sauka ne a cikin tawagan nan ta Tamim Tamimawa kila yayin da suka yi wato izgilanci suka yi ba'a min fuqara'il muslimin daga cikin wanda suka fara'u daga fuqara'u daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin su Ammar irin su Sahibul Rumi suka dinga ganin wato izdira'i gare su suna ga saboda suna daga cikin wanda suka karuma ko qara'u daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine Allah ya ce wala tulmizu anfusakum kada ku dinga aibata kawunan ku ai ma'ana kada dinga kada shashi ya dinga aibata shashi wala tanabudu bil alqab kada ku dinga jififeniya da munanan laqaba ma'ana shashin ku la yad'u ba'dukum ba'dan bil laqabin yakrahuhu وَمِنْهُ يَا فَاسِقٌ يَا كَافِرٌ يَذَمُ شَاشٍ كُلِنْكَ كِرَنْ شَاشِ دَوَنُ سُونَا وَنْدَ شِوَنْ نَزِي دِنْكَ كُنْ وَنَنْ سُونَا كَمَا إِرُمْ تَيْرِنْكَ كِرَنْ مُسِنْ دَوَنُ سُونَا يَنَا كُوْيَا إِكِرَاشِ كَافِرِ كُوْكُمَ فَاسِقِي كُوْكُمَ نُسُونَا دِي وَنْدَ شِوَنْ دَ أَكَ كِرَا دَ وَنَنْ سُونَا مُدَذِي صُوبَا كِرْ دَ سُونَا نَفَاسِ أَنْشِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بَايَنْكُمْ تَبَّتُ وَالْإِيمَانِ غَرِيكُ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ wanda bai tuba daga irin wannan abubuwan da aka hana ba fa ulaika humuz zalimuna wa'annan sune azzalimai kaga a cikin wannan ayar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana mutum ya ringa wulakanta dan uwansa ko ko su mata su izgilanci ga yan uwansu mata shine abin da zai dada nuna ma wannan shine kaga hadisin shugaba sallallahu alaihi wasallama da wani ya zuyi wuce ta shuta halaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai yake tambayar sahabbansa ma ta kulu na fi haza me za ku ce game da sha'anin wannan mutum ne ya wuce wanda akwai yanayin kamar rashin wadata a tare da shi sai suka ce to ai wannan ya cancanta ma in ma ya nemi aure ba za a bashi ba idan yayi zance ma ba za a saurare shi ba can kuma sai wani biyo wuce shi kuma a cikin siffa wadda take kamar ta wadata haka ta girma nan ma'a kuma za Allah kuma tambaye su ma takunu da fi haza me za ku ce a cikin sha'anin wannan sahabbai suka ce wannan ai ya cancanta kun ya nemi aure za a bashi idan ya zance za a saurare shi sai shugaba yake cewa haza khairun min milkil ardi min haza wannan da kuke gani uwa abin kantsantawar uwa wulakantaccen to yafi wannan da za a tara wannan cikin kasa shi wannan da kuke gani din wannan yafi shi shine kaga can wani hadisi yake cewa rubba ash'asa agbala da yawa wanda za a ganshi wanda yake mai kura-kura mutane ma ba su dauke shi komai ba law aqsama ala llahi la abarrahu da zai rantsi da Allah yace wallahi Allah yi wani abu akaci ubangiji sai yayi wannan abun gashi kuma haka ana ganin ka tsantsantacce ana ganin ka ba komai ba shi yasa anan alqur'ani ya hana mu gaburin yin wulakanci musamman an ga mutum da wata siffa wadda take kamar ta almajiranci ko kuma siffa wadda take ba ta wadata ba musamman a cikin irin wannan lokacin na'am shi ne kaga a ƙarshe Allah yake cewa duk wanda bai tuba daga irin waɗannan ayyuka ba wa man lam yatub min zalika wanda bai tuba daga irin wannan ayyuka ba fa ulaika humuz zalimuna sai aka kira su azzalimai masu irin wannan aikin to kaga in ya zama musulmi yana irin wannan aiki musulmi zai zamo aikinsa kawai shi ne duk inda ka ga mutum musamman wanda yake za a gan shi ba da siffa wadda take ta girma ko ta wadata ba ƙasƙanta shi kaga an shiga cikin garari shi yasa akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yake cewa Allahumma rzuqni hubbal masakin aw kama qala alaihi salatu wassalam Allah ka azurta ni da son wanda suke miskinai almajirai shi ma yana daga cikin alamar imani ka ji kana son wanda suke raunanan mutane na'am muje
ya
ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani ku nisanci yawa daga cikin zato inna ba'da zanni domin hakika shashin zato ismun laifi ne yawa laifi ne wala tajassasu Allah yace wala tajassasu ma ala kada ku dinga bincikin juna ku dinga bibiyar kuna bincike al'aurar juna shi ne al'auran musulmi wala yaktabu ba'dukum ba'da kada shashin ku ya dinga yi da shashi ya dinga jibar shashi yanzu ɗayanku zai so ya dinga cin naman ɗan uwansa yana mushi yana mace fakari hitumuhu ai za ku kyamaci yin haka kamar yadda ba za ku so ku ci naman ɗan uwanku a halin yana mushe yana ɗanye ba to haka nan shi ma kuma yi da shi jiba ga musulmi shi ma kamar cin naman sani wanda yake ɗanye kamar cin naman sani ɗanye yana ɗanye ko in ce mushe wattaqullah ku ji shayin ubangiji ma'ana ku ji tsoron ubar ubangiji a cikin yin jiba inna Allah haƙiƙa ubangiji tawwabu mai karɓar tuba ne yawwa mai karɓar tuban wanda ya jiyo zuwa gare shi ne rahimun mai jin ƙai ne kuma gare su don haka kaga a cikin wannan ayar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hani bayi da barin yin zato in dai ba zaton akwai zaton da ya zamo alkhairi ne shine kamar yin kyakkyawan zato ga ubangiji yawwa da kuma yin kyakkyawan zato ga ɗan uwa musulmi wannan abin da ake nema kenan yawwa yin kyakkyawan zato la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi a cikin hadisin Abu Dawud wanda manzo Allah ya faɗi wannan ne bai fi saura kwana uku ko kwana uku ya koma ga Allah ba alayhi salatu wassalam yawwa kada ɗayan ku ya mutu face na kyakkyawan zato ga ubangiji sai kuma kyakkyawan zato ga mutane yawwa musamman mutanen kirki ka dinga yi musu kyawun zato yawwa amma ba ka ba shi mummunan zato wannan ismul laifi ne na'am
ya Allah
ya ayyuhan nas ya ku mutane Allah yace inna khalaqnakum min zakarin wa unsa haqiqa mu mun halicce ku daga namiji da mace shine annabi adamu da hawwa kowa ka gani in dai a fadin duniyar ne asalin sa daga adamu yake daga hawwa yake shine asalin kowa Allah yace kuma waja'annakum shu'uman bayan mun halicce ku daga annabi adamu da hawwa sannan ku muka sanya ku kuka zama tsaki ɗaya ku ma'ana daban-daban yawwa wani gashi asalin ku adamu amma kuma fitarta ku sai zama kuma ta bambanta kowanne akwai ta inda ya fita waka bakila daga nan kuma Allah ya ce sai muka sanya ku ƙabilu wannan ƙabilar su daban wannan ƙabilar su daban wannan ƙabilar su daban dan me muka yi haka inji Allah ya ce lita'arafu domin ku sanayya domin shashinku ya san shashi ba wai an yi haka ba ne don ku yi alfahari wanda ya fito ta gida wanda yake kasuwancin mutane masu mulki ne manyan malamai ne manyan masu kuɗi ne wani gida ne na alfarma wani gida ne na wilaya a'a ba wai ya fi wancan wanda ya fito kuma ta gidanku in ma gidan kafiri ya fito in dai da imani ba wai ya fi shi ba ne ba za ka yi masa alfahari da nasaba ba yawwa kawai lita'arafu domin ku sanayyar juna wannan ya san wannan wannan ya san wannan yawwa kowa ya san mafitarsa wannan ya san inda ya fita sai Allah ya ce inna akramakum haqiqa mafi girman ku a gurin Allah atqakum mafi tsoron ku wannan shine mafi fici amma ba wai da nasaba ba yawwa ita nasaba ba alfahari da nasaba yawwa ubangiji ya sanya ku kajilu ya sanya ku gida-gida domin ku sanayya juna kowa ya san gidansu kowa ya san mafitarsu kowa ya san ta inda ya fita dan kawani kar a dau wani ya dauki gidan ya a dauki wani a kai shi gidan da ba nasa ba shine zaka ji a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manin tasaba ila ghayra abihi wa huwa ya'lamuhu fal jannatu alayhi haram duk wanda ya dangana zuwa wani mahaifinsa ga mahaifinsa sai ya ce a shi dan wane ne ya dauke mahaifinsa zaka ce to aljanna ta haramta a gare shi ga inda Allah ya fitar da kai kuma saboda kana ganin mulafi kamar kana nuna wa Allah bai kyauta ba da ya fitar da kai daga nan ka dangana da wani uban to wannan ba a yin haka Allah ya yi muku ne haka kawai dan zata arahu kowa ya san inda ya fita amma mafi girma shine atqaku shine mafi tsoron ku Allah inna Allah haqiqa ubangiji alimun masani ne da ko khabirun kuma masani da komai naku ya san cikin ku da banku saboda haka ita nasaba ba alfahari da ita yawwa ba alfahari da nasaba dan kai ka fito ta wannan gida gidan daukaka wancan ya fito ta gida ba na gidan daukaka bane na duniya ka izdira'in sa kaga cewa ai ba komai bane ba a yin haka yawwa a gurin Allah ɗaya kuke wanda ya fi tsoron Allah shine in shi da ya fito gidan girma gidan daukaka gidan mulki gidan wane ne ya fi ka tsoron Allah ya fi ka idan kuma kai da ka fito gidan ko wani gidan mulki ko wani gidan kasaita ko wani gidan malanta ko gidan wilaya sai ya zama ba a same ka da tsoron Allah ba gashi iyayenka mutanen kirki ne iyayenka waliyan Allah ne dukkaninsu a kadafu ne amma sai ba a samu ka da tsoron Allah ba wannan kuma sai mahaifinsa ya zama ba ma guje ne amma kuma ya musulunta ya kyautata aikinsa ya bi Allah ya bi annabi ya fika saboda ba za ka yi masa wani alfahari da nasaba ba idan ka ce kai dan wane ne to je ka muje karshe dai za ka fiti Adamu da Hawwa'u shi kuma fa ai ba jinin mage ba ne dai ko kuma ba da bishiya aka kago shi ba wannan kalmar sheke ce radiyallahu ta'ala anhu in wani yazo yana alfahari ko da nasaba sai ji to a gaya mana jinin maji ko kuma yace a gaya mana wanda aka hankaro daga bishiya duka ya ce takawa kawai wannan ai kalmar shehu ce ko yana yin fadan haka yawa to shine inna allaha alimun bikum khabirun bi bawatinikum na'am
qala ta'ala
قالت الأعراب آمنا akwai tawaga daga banu asalin wanda suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana musulunci amma kuma a zuciyarsu ba su yi kauya ba shine ubangiji yake cewa su wayannan al'arabu wayannan mutanen karkara su ne banu sa'adin sun ce amanna ma'ana mun gaskata da zuciyoyinmu kul ka gaya musu ya rasulullahi lam tukun yuru a ba ku ba da gaskiya ba ba ku ba da gaskiya hakikanin ba da gaskiya da zuciyar taku ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce aslamna mun miƙa wuya a zahiri walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum imani bai shiga cikin zuciyoyinku ba har zuwa yanzu wa in tuti'u allaha wa rasulahu idan kuka bi allah wa rasulahu da ma'aikinsa ya zama an samu imani cikakke gare ku wajen biyayya ku da Allah da manzonsa la yalitkum min a'malikum shay'a ubangiji ba zai tauye komai daga cikin ayyukanku ba ma'ana daga cikin sakamakon ayyukanku ba inna allaha haqiqa allah gafurun ya gafara ne ga mu'minai rahim da jin kai ne gare su yawa wannan sune banu sa'ada shi mutum kaga nan wajen su wayannan banu sa'ada da suka zo ga sun ce sun yi imani amma ba su yi imani da zuciyarsu ba amma aka sai aka karbi imanin su din a zahiri amma kuma saboda shugaba ne alayhi salatu wassalam Allah yana sanar da shi komai Allah sai ya sanar da manzon Allah cewa gashi fa waɗannan ba su yi imani a cikin zuciyarsu ba shi yasa ko a yanzu kamar da sai na Umar ya faɗa yake cewa inna nasan kanu yuhazuna bil wahyi yace su mutane a da ana kama su ne da wahayi kamar yadda ta faru da su banu sa'adin sai yace banu asadin amma yanzu a dinka da alwahayi in ji sai na mara yace yanzu ko wahayi ya yanci innama na akhudhu ma zahara yace za mu riko da abin da ya bayyana gare ku na ayyukanku wanda yazo ya bayyana mana aiki ne kyau ya nuna mana tasdiki ya nuna mana gaskiya sai namu da yace zamu janyo shi zamu karbi shi ba gomu da zuciyarsa wanda kuma a zahiri yazo ya nuna mana muka ga rashin muka ga kankara a tare da shi muka ga rashin gaskiya a tare da shi muka ga to wannan shi kuma zamu amfani da abin da ya bayyana gare shi wai ko da batinin nasa ya zama mai kyau ne ba ruwanmu da kyan batinin nasa abinda zamu karba yayi zo mana da shi in ji sayyidina Umar yawa a da kuwa wahayi yana nan ga shugaba idan kun zo kun boye Allah zai tona asirinku amma yanzu da wahayi ya yanke to ga abinda sayyidina Umar ya faɗa yanzu ma kuma haka ne idan ka zo mana ka nuna mana kai na Allah ne kai mai gaskiya ne kana son Allah kana son annabi sai mu yarda da kai ba ruwanmu da zuciyarka yawa wannan zuciya Allah shi yake sun tayi shi yasan abin da yake cikin zuciya na na'am innamal mu'minuna darbe su muminai wanda suke masu gaskiya a cikin imaninku su ne wannan da suke imani da Allah suka gaskata ubangiji wa rasulihi kuma da ma'aikinsa shugaba sallallahu alaihi wasallama thumma lam yartabu sannan ba su yi kokonto ba a cikin imaninku, kuma wajahadu bi amwalihim, suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu, wa anfusihim da kuma kawunansu, suka ba da dukiyoyinsu cikin neman yardar Allah, suka ba da kawunansu cikin neman yardar Allah saboda ƙarfin dukiya. Kaga sai da aka fara ambata dukiya, sannan aka ambata rai, saboda da yawa mutum wani ya yaje ya mika kansa cikin halaka amma bai yaje ya mika dukiyarsa ba. Sannan kuma za ka san ƙarfin sahabban manzon Allah da irin imaninsu, su dukiyar ta suke miƙewa a miƙawa a cikin neman yardar Allah, sannan kuma su miƙa kawunan nasu. Shine Allah ya ce wajahadu bi amwalihim, suka yi jihadi da dukiyoyinsu, wa anfusihim da kawunansu fi sabilillahi, a cikin tafarkin Allah, a cikin neman yardar Allah, a cikin ɗaukaka addinin Allah. Ula'ika, waɗannan humus sadiquna, su ne wanda suke masu gaskiya a cikin imaninsu, ba waɗanda suka zo suka ce yayi mun imani ba, suka faɗa da baki amma kuma zuciyarsu ba a samu cikakken imani gare su ba. Na'am. قل كدام يا رسول الله اتعلمون الله دينكم ينزو كنا سند ده اوبنجيجي ني دينكم ده ادينكم كنا سند ده اوبنجيجي ده ابن ده كوكي كانسا na imani ne da yake cikin zuciyarku. Wallahu ya'lamu alhalin ubangiji, ya san abin da yake cikin sammai wa ma fil ardi, abin da yake cikin ƙasa, ya ba sai kun zo kun bayyana ba, dai Allah ya sani. Wallahu Allah bi kulli shay'in alim, masani ne bi kulli shay'in da komai. Yamin nuna alaika a nasulamu, suna yin goyi gare ka, gorin musuluncin su, cewa wasu sun musulunta ba tare da sun yi yaƙi ba. Kul ka gaya musu ya Rasulallah, la tamunnu alayya islamakum, kada ku yi mun kwakwara, ma'ana kada ku yi mun gorin islamakum, musuluncinku. Bari dai Allah ya munnu alaikum an hada kullul imani, ai Allah shi ne zai muku koli saboda ya shiryatar da ku zuwa ga imani, ai Allah shi ya shiryatar da ku zuwa ga imani. In kuntum sadiqina, idan kun kasance ku masu gaskiya ne a cikin faɗin ku da kuke cewa amanna mun yi imani. Hakika Ubangiji ya san abin da yake a fakai a cikin sammai da ƙasai, abin da ya fiye cikin sama da ƙasa Allah ya san shi. Ko iyaka nan faɗin Allah, inna Allahi ya'lamu ghaiba samawati wal ardi, iya nan wajen ya isa ka san gagarar Alƙur'ani, a ce duk abin da yake cikin sammai da ƙasai Allah ya san shi. Babu wanda ku zuke da awar wannan, ya ce ya san komai a cikin abin, a cikin abin da yake san, kai abin da yake kanka ma baka zama ya hada da shi ba tukunna, abin da Ubangiji ya tattare a cikin kanka. To wannan sai Allah, wallahu Allah basirun bima ya'maluna, mai ganin abin da kuke aikatawa ne, ba abin da yake kuwa gare shi. Na'am. Karshen suratul hujurat kenan. Na'am. Wannan suratul Qaf kenan, wadda tana da ayoyi 45. Kuma bal ajibu, bari dai su kafaran Makka suna mamakin cewa wani mai gargadi ya zo daga cikinsu shi ne shugaba sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne abin da yake ba su mamaki. Faƙalan kafiruna, don haka su waɗannan kafirai suka ce haza shay'un ajibun, wannan gargadi, suka ce kai wannan abu ne wanda yake mai mutukar mamaki. Na'am. Aiza. yace Aisha mutuna yanzu idan muka mutu wannan duk fadin kafaran ne yace yanzu idan muka mutu muka zamo carbaya kuma za mu dawo kuma a ce mu dawo suka ce kai wannan juyuwa ce wadda take baƙido wadda take mai mutukan nisa suna mamakin haka na'am Allah ya ce kar alamna matan usul ardu haqiqa mun san abinda kasa ta cici daga gare su wa inda na kuma akwai a gurin mu akwai littafi wanda yake ne kiyaye komai shine Allahul Mahfuz yawa yana kiyaye komai la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha komai yana kiyaye ko kankanin abu ko babban abu yawa sannan ko mun san abin da kasa take ci daga gare su idan mutum ya musu irin zagon yiwa da yake yi kasa ta ci dididdige duk Allah ya san wannan to wanda ya san wannan kuwa ai kuma ka san ya san tin da shi ne mai sauki ne abun tarkibin mutum a dawo da mutum na'am
bal tasabbarun aqlan ma da al-qur'an
yace bari dai su kafirai sun karyata alqur'ani lamma ja'ahum yayin da alqur'ani yazo musu fahum su a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani fi amrun marijin suna cikin wani lamari wanda suke ne raurawa yawa wani zubin kadi sun dangana sihiri da janibi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama subhanallahi wani lokacin kadi sun dangana waka zuwa ga wannan janabi mai girma wani lokacin kaga sun dangana wato bokantaka ga wannan janabi mai girma wane mutum su ma sun san duk abin ba haka bane yawa kawai imani ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ba su ba yawa to haka suke cikin rawarwa yau su ce kaza gobe su ce wani zuwa su ce alqur'ani bokanci ne wani zuwa su dangana alqur'ani sihiri ne wani zuwa su dangana alqur'ani wani abu na'am yace yanzu ba za su yi duba ba da idanuwansu suna masu izina da hankulansu su duba zuwa ga sama wadda take a samansu a burbushinsu Allah ya ce kaifa banainaha yaya muka gina sama su duba su ga yadda muka gina sama ba tare da wani al'amudi mun sa ya tokare ta ba yanzu na wani ɗan dakin zaki wani ɗan ɗaki wanda bai fi mita goma ba ko mita 20 ko mita 30 zuwa haka sai gaske an samu duka diga an samu rudi an samu kankare an samu siminti an tokare shi don kai ya faɗo amma ga sama na ga ta nan iya kallon ka ta tafi amma ba za a ga wata dirka da ta tokare ta ba aikin Allah kenan to Allah ya ce ba za su duba zuwa wannan ba su duba yadda muka gina ta ba tare da mun mata wata tokara ba wazayyana kuma muka kawata ita saman da taurari wa malaha min furuj babu wasu tsage tsage a cikin ita saman a ce ko ga wasu tsage tsage ko kuma a nan ce za a ce nan wani lokaci a ce nan ya barke an zo ana gyarawa duk ba a taba ganin haka ba a tsayin shekaru dubban ne da ya gabata na'am yace ba za su yi duba zuwa da ƙasa ba ita kuma madadinaha ya muka miƙar da ita muka shimfiɗa ta a kan ruwa in ka tona can ƙasa ruwa ne ubangiji tabaraka wata'ala ya zo shimfiɗa kuma ƙasa a kai wa alƙaina fiha rawasiya Allah ya ce muka jefa kuma tsaunuka shi ne manya-manyan duwatsu a cikin ita ƙasar ka je kana haƙa ka tarar da dutse ka ji rojin ka ga manya-manyan tsaunuka a cikin ita ƙasar wa ambatana fiha min kulli zawjin bahijin muka tsirar da dukkanin wani dangi wanda yake mai kyau daga ita ƙasar ga nau'in tsirrai nan abubuwa masu kyau wasu ma baka san su ba, wasu yanzu suke fitowa, duk da sunan Ubangiji ya fito da su daga cikin ƙasa, ba za ku duba zuwa wannan ba. Tabsiratan daga Ubangiji yake cewa mun yi wannan ne don izina, wazikira da kuma tunatarwa, ma'ana gargaɗi, da kulla abdin munib, da dukkanin bawa wanda yake mai koma zuwa ga Allah. Duka wannan ayoyin koda sun sauka a kan su kafaran Maka, Alƙur'ani in dai a cikin wannan al'umma kake Alƙur'ani naka ne, kai ma da kanka za ka izina, ka dinga izina ga irin halittun Ubangiji, ka gaya Allah yake ba. Yanzu ka duba, gaya Allah ya shimfiɗa ƙasa, ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa sama, ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake fitar da tsirrai daga cikin ƙasa. Kai ta izina a nan wannan, sanan ne wannan ne zai sa lamari ya koma zuwa ga Allah, sanan za ka cewa fa eh, lallai fa Allah ba shi ne mai yin abu. Lallai Allah shi ne mai yin abu, Allah shi yake fitar da kaza, Allah shi yake fitar da kaza, dan musamman a zamanin yanzu. A zamanin yanzu mutum bai sani ba, sun imanin sai take. Kamar yadda aka faɗa, wani lokaci zai zo mutum ya waye gari yana muni ne zuwa can ƙarshen yamma, yammaci kuma imanin ya tafi. Ko ko mutum ya yammata yana da imani zuwa kafin can ya waye gari kuma imanin ya tafi, irin yanzu kenan. Sai imanin ya tafi mutum bai sani ba. Yanzu ba ka izina a cikin irin waɗannan abubuwa na Ubangiji, kana nan kana nan kana duban, wata ran sai ka je ka manta da duban Allah, ka ga wani abu na ajaibu na Ubangiji, in ka ce ah, kaga Bature ya zo mana da abu kaza, Bature mana kaza, kaga wani irin tsaure da aka zo mana da shi, kaga ka fara mantawa da Allah, kuma ka koma hatta Bature kuma shi yake kaza, shi ne kaza, ga Alƙur'ani kuma duk ya gaya mana Allah ya yi wannan abun. To mutum bai sani ba, sai zuciya ta daina ganin tasiri ga Allah, a sanye wannan daga cikin zuciya ya manta da Allah, kaga an shiga matsala. Yawwa, shi za a cikin komai dai Allah dai shi za a dinga duba, Allah dai shi ne mai. Yawwa, Allah ko da ka ga wani abin ya bayyana a hannun wanda a hakika dai Allah dai shi ne mai. Na'am. Wanazzalna minas sama'i ma'an, muka sassaukar da ruwa daga sama mubarakan, wanda yake mai ruwa mai yawan albarka. Fa ambatana bihi jannatin, muka tsirar da wato gonaki bihi da sababin wannan ruwan, wa habbal hasib da kuma yabanya wadda take a ban girbewa. Kai manomi, idan ka yi shuka ka ga shuka ya yi kyau, to ka tana da cewa Allah ne bai sauko da wannan ruwan. Allah ya ce wanazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Yawwa, sannan shi ya tsuro ma da wannan tsirra, kar ka dinga tunani a wannan ai tunda ba dan takin da na zuba ba da gonan nan ba za ta yi kyau ba, a ka manta da Allah kenan, ko da ka yaka a tuna ga Allah. Allah ya ce wanda zanna mini sama'i ma, shi ya sauko muku da ruwan daga sama, shi ya fito muku da wannan tsirra. To duk wannan za ka dinga kaiwa da kawowa a cikin zuciyarka, kana ganin aikin Ubangiji. Na'am. Ga kuma dabino, dabino wanda suke dogaye, halin kasancewa su dogaye, wanda suke da huda, nabidu wanda suke mai hauhawar juna. Ya ce rizqan lil ibadi, in ji Allah, mun yi muku wannan ne kawai don arziki ga su bayi, da saukar da ruwan, da fito da tsirran, da shi da binan, da nau'in abubuwan da suka fara a ƙasa. Allah ya ce duk Allah ya yi wannan ne rizqan lil ibadi, don arziki ga su bayi. Shi sa dai a cikin kowane hali Allah dai shi ne abun godiya, shi za mu dinga godewa. Wa ahyana bihi baldatan maita, Allah ya ce muka rayar da kuma ƙasa wadda take matacciya bihi da sababin wannan ruwan. Ƙasar da ta zama ta gushe, wadda da in ka zo ba komai a wannan ƙasa, in ruwa ya zo ya taɓa ka kuma yana duban da kuma sai ga tsirrai yana zubowa. Kazalika, kwatancin wannan rayarwar, yadda ruwa za ga ya zuba a ƙasa kuma sai ga kuma ƙwaya da aka binne tana fashewa tana fitowa, to haka al-khuruj kadhalika haka nan fitowa daga cikin kaburka shi ma yake yadda kuka ga wannan an binne kwaya a cikin kasa kuma daga baya kuma ta zo ta fito haka kowa an je an binne shi a kabarin sa kuma akwai lokacin kuma da ubangiji zai izini kuma shikenan kuma kisa a dinga fitowa yace ai kafin su mutanen annabi Nuhu su ma sun ƙaryata annabin su wa ashabur rasi da ma abutaran su ita ce wata rijiya da suka tsance su suna tsayawa suna zama a jefin rijiyar nan suna botar gumakan su an ce kuma sunan akwai kuma annabin su akwai annabin su an ce kuma akwai Hamzalah bin Safwan wakila kuma an faɗi kuma gairu huwaninsa wa samudu da kuma su ma samudawa mutanen annabi Salihu wa adu da adawa mutanen hudu wa fir'aunu da fir'auna wa ihwanu lud da ɗan uwan annabi Lud wa ashabul aikati da ma abuta kurmi wa qaumu tubba'in da mutanen tubba'u kullun dukkan wa'annan da aka ambata kazzabar rusula sun ƙaryata ma'aikansu kamar yadda su ma Quraisha suka tarifanta janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa haqqa wa'id dan haka azabata su fitinta ta wajaba a gare su inda kaga anan wajen alqur'ani ya ce wa ihwanul lut da ƴan uwan su annabi lut to kuma su mutanen su do malam tafsiri sun ce ai ba ƴan uwansa bane saboda shi annabi Ibrahim da shi da annabi Nuh sun taso daga Iraki ne ko da suka tawo shi annabi Nuh sai ya zauna a nan Sudum wato kasar Jordan kenan shi kuma annabi Ibrahim sai ya tawo kasar Sham shine shi annabi Nuh sai aka aiko su gurin su wannan mutanen Sudum din nan kasar Jordan to nan kuma alƙalin sai ya ce ihwanul lut ɗan uwan annabi Nuh da shi ne malamai suka ce ya samu ɗan uwantaka da su ne saboda ya auri ɗan kasar yawa sanan aka samu ɗan uwantakar ya auri mutanen ƙasar su Sodom ne don duk wanda ka auri ɗansu ai ka zama ƴar uwan ka zama ɗan uwansu yawa ibn uhud qaumi minhum na'am ji فأينا بالخلق الأولي أي بمجدية أهل التصفر فرقون أهل التصفر بل أنتنا مجدية قرن داود بل بريد سوكا فرنن سنكا سنشي في لبس سنة شكون فوقون توني daga wata sabuwar halittar da za a zo da ita nan gaba shine tashin alkiyama wa a cikin kokonto suke daga wannan na'am wa laqad khalaqna al-insana Allah ya ce hakika mun halicci mutum kuma mun san abin da ransa take masa take zantawa da shi wa nahna aqrabu ilayhi mu ne mafi kusanci zuwa gare shi min habadul waridi daga jijiyar jannayi wata jijiya da take tsakanin wuyan mutum to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fi kusanci gare ka akan wannan jijiyar na'am نعم تاوا يجيتا اذ معناك تنا ايايين دا ملائكون نان بيو ماسو تشفر ايوكان متين يتلقا سكي كربر ابند متين يتي ايكتاوا سونيوا سوني ملزمتا قيدون ان اليمين وان الشمال سوني ملزمتا a hannun damar mutum da kuma hagun mutum. Mutum baya wato furta wani faɗi, face akwai wanda yake mai kiyayewa, wanda yake mahadarci a tare da shi. Duk abin da ka furta suna mutum ya furta ko ya aikata suna rubutawa. Na'am. Shine sai yake cewa a cikin hadisin Buhari yake cewa ya ta'aqabuna minkum mala'ikatin bil-layli wa mala'ikatin bin-nahari. Yawwa, akwai mala'iku da suke bibiyar ku dare da rana. Yawwa, wannan mala'iku za su zo su da haduwa a cikin lokacin sallar la'asar da lokacin asubahi. Idan yanzu kamar lokacin la'asar wannan mala'iku sun zo duk abin da kai suna rubutawa. In lokacin asubahi ya zo za su koma zuwa ga hadara, wasu kuma za su zo, su kuma za su hau aiki, za su ta yi. Har la'asar suna tare da kai. Idan sun yi la'asar sun zo, su kuma za su koma, wasu kuma za su zo kenan. Haka duk abin da yadda ka san dai yadda ake rikodin a TV kamar rikodin ɗin nan da ake. Yanzu duk abin da muka yi ko wani ya motsi in an je an sa ai za a gani ko. To haka shi ma duk abin da mutum bawa yake haka shi ma Ubangiji yana nan, bashin Ubangiji ya sani. Ya sani. Hakan kuma Ubangiji ya sa bayan su mala'iku suna kattaba abin da duk da mutum yake yi na aikinsa. Na'am.
وجاءت
سكرة الموت ما جاء متوا يزو بالحق دكسيا ذلك ونن ما جاء متوا ما كنت منه تهير شيني أبن دكسي وجه مسألن وكما جاشي يزو شي وندي شي مسن تاشن القيامة. Yawwa, lokacin da aka ce ko mutuwa ta zo kuma ya kasa babu sauran wani abu kuma. Na'am. Wani fi hafi turi.
Wani kira rusu yaro tsararru yaro.
Wani fi hafi turi aka yi busa kuma cikin ƙaho. Zalika, ai wannan yi lokacin sanda za a yi wannan busa yau mulwa iri. Shi ne yini wanda yake na yin narko ga su kafarai. Ya ce kowace rai za ta zo zuwa ga mahashar filin tashin alƙiyama a tare da ita akwai mai korata wa shahidin da kuma mai shaida gare ta. An ce mala'ika zai dinga korata zuwa ga mahashar da kuma mai yin shaida wanda zai yi shaida gare ta. Yawwa, shi ne shahadu alaiha bi amaliha wa huwa al-aidi wal arjili wa ghayriha. Yawwa, shi ne kafafuwan mutum da sauran wato sassa na mutum su ne za su dinga yin shaida ga mutum.
Na'am.
Yace laqad kunta haƙiƙa ka kasance a cikin gidan duniya fi gafalatin kana cikin rafkana min haza daga wannan yini ko ka abin da ya sauka gare ka a duniya kana cikin rafkana. In an yi zancen Allah, an yi zancen shugaba, an yi zancen alkiyama ba ruwanka, kana cikin rafkana. Baka shafna an ka jida aka kawai sai muka zo sai muka yaye ma wannan rufin naka sai ga alkiyama ta zo ko mutuwa ta zo. Fa basaruka al-yawma, dan haka ganinka a yau hadid mai kaifin gani. Lokacin kuma ido ya zazzaro, ido ya fara ganin kuma hakika. A lokacin da mutuwa ta zo, ido mutum ya fara kuma shuhudin mala'iku, yana ganin mala'iku. Ko ku alkiyama mutum kuma shi kenan an buɗe masa ganinsa, ga alkiyama yana ganin ta iyana. Da kuma yana cikin rafana ga wannan abin da ake gaya masa. Subhanallah. Wa ƙala ƙarinuhu, abun gwaminsa shi ne mala'ika wanda aka wakkala shi ya rubuta aikinsa, zai ce ha za ma ladayya akid, wannan shi ne abin da yake mahalarci a wajena. Na'am. Ikinan za a ce da mala'ikan ku jefa dukkanin wanda yake mai kafircewa Allah makan gari ga gaskiya, ku jefa shi cikin jahannama, a cikin wutar jahannama. Shi ne wa? shine manna'il alkhairi wanda yake mai yawan hana alkhairi kamar zakka mu'tadin gashi kuma azzalimi muribin gashi kuma mai kukunto a cikin addinin sa yiji shi ne wannan da ya sanya iyayen jiji tare da Allah ya ɗauki wani ya tariya shi da Ubangiji fa al'iyahu a jefa shi fil azabu shadidi a cikin azaba wadda take mai tsanani wakala karinu sai kuma abun gamunsa shedanin da yake tare da shi shi kuma sai ya ce rabbana ya ubangiji mu ma a dagaitu ni ba ni na fitar da shi ba ban fitar da shi ba walakin kana fi dalalin ba'idin daman shi ma ai ya kasance ne a cikin bata wanda yake mani tsanci ni kuma da na kira waje sai ya amsa mu in ji shi shedan da ya halakar da shi zai faɗa haka na'am yace wa qala ubangi tabaraka wa ta'ala sai yace la tahtasimu ladayya kada ku yi husuma a wajena ma'ana husuma ba ta amfani a wajena a wannan lokacin wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'idi ai haqiqa tun a duniya na gabatar muku da narkona na gabatar muku da narkona ko ku alƙawari na da azaba ma yi fadon qawli ladayya na'am ma yi badal ƙauni ladai ba a musanya zance a wajena wa ma ana bi zallamin lil abid ni kuma ba mai zaluntar bayi ba ne na'am yace wa ma ana bi zallamin lil abidi yawma naqulu li jahannama in ji ubangiji ni ba mai zaluntar bayi ba ne a ran da za mu ce wa jahannama halin tala'at shin kin cika wata kula halin min mazidin ita kuma wata jahannama sai ta ce ya Allah ko akwai dadi ne akwai dadi to shi ne kaga can hadisin Bukhari yake cewa ba za a dinga jefa mutane a cikin jahannama ana jefawa tana cewa halmin mazidin ko akwai dadi ne ana jefa mutane kafirai kenan tana har yake cewa waya zaku jabbaru kadamahu sai kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tajalli da wani kadamin sa wani irin kadami ne Allah shi ya sani shi dai a hadisi yazo hatta ya zaku jabbaru ko kuma rabbul izzati kadamahu hasiyan da ubangiji ya sanya kadamin sa a cikin wutar kuma ita ma kuma lokacin ita ma sai ta yi kasa sai ta dinga cewa kat ya isa yawa kuma shikenan kuma ita to damun kowanne ubangiji ya rubi ya cika su ita kuma aljanna bacin an jefa mutane an sanya mutane shikenan sai ya zama an jefa mutane uwa ba a sanya mutane ba tana nan ba ta cika ba fayin shiƙullahu laha halkan yadda ya zo a cikin hadisin Buhari sai Allah ya halicci wasu mutanen su ba su zo duniyan ba ma balantana su yi aikin alheri sai a ce su shiga aljanna su ƙara su cika aljanna su a alƙiyama Allah zai halicce su in ga sarki ne cikakken iko kenan su ba su zo ƙiyama ba balantana a aiko musu da gargaɗi ko su yi wani aiki ko su yi aiki na alheri duk ba su yi wannan ba wannan tsantsar sarautar Allah ne a alƙiyama ubangiji zai halicce su ya jefa su cikin aljanna Allah kenan alkarimu kenan Allah ya samu dace alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatiha ma khatimu lima sabaqa na sulul hajji bila wa la hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله هو من قد وعلى tabaraka ta'ala duk wannan alhali da ubangiji yake tayi mana na daga dawo da mu wannan shekara da muka yi gashi yau mun yi zama na biyu na wannan karatu na wannan wata na azumi na wannan shekara 1443 to alhamdulillah mun gode wa Allah akwai abuwa da yawa da ka samu faru a cikin wannan shekarar da muke ciki daga cikin babban abin da ya same mu na jimami a cikin wannan shekarar shine rashin dan uwan mu da muka yi wanda kullum muna tare da shi a cikin wannan makaranta da tune na nan wajen a zaune shine malam Muhammadu mai juwani wato ba karamu rashin muke ba dukkan abin da muke na aikin alheri kullum malam Muhammadu mai juwani yana nan wajen yau gashi bai fitati ko kwana 10 ne na koma zuwa ga Allah ba rana asabar waccan ta sama ne ko kaga yau kwana 8 kenan saboda haka muna addu'a malam Muhammadu Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa kowa kuma ya tsaye kowa kuma yana nan kan hanya shi lokacin sa ne kowa yana kan hanya kuma muna roƙon ubangiji Allah ya sa mu cika da imani in ta ce ta zo Allah ya sa mu cika da imani rayuwarmu kuma Allah ya mata albarka Allah ya so rayuwarmu albarka wanda kuma duk ayyukan alheri da ake gabatarwa a wannan zawiyar tun daga kan karatun majalisi na karatun alqur'ani da ake yi kullum da majalisi na karatun ashifa wanda sayyidi malam ibrahim yake yi da wannan majalisi na karatun tafsiri da ake dan tabawa da kuma sauran majalisai da ake na karantarwa da ake wanda su malam mudi duk suke gabatarwa a nan da sauran karatuka da yan uwa duk suke yi to duk dai ana na'ibar kar shi mai halar wato shugaban namu ko in ce uban namu gabaki ɗaya maulana shehu aliyu haragami duk aikinsa ne a cikin duk alherinsa ne duk abin da muke gabatarwa duk na'ibantarsa muke yi wallahi duk a cikinsa muke yi yawa muna yin muna na'ibantarsa ne cikin wannan babban alkhairi yawa muna yi ne bisa ga izininsa muna yi ne bisa ga koyarwarsa yawa saboda haka Allah ya saka masa da alheri Allah ya jidda rahama gare shi da shi da yan uwansa gabaki ɗaya da suka koma ga Allah Allah ya jidda rahama gare shi kuma haka muna addu'a ga shi ma mai mahaifin shehu Muhammadu Sani Allah ya jidda rahama gare shi da sauran yan uwa da muke tare nan wajen kuma duk gaba ɗaya Allah ya mana albarka Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya sa rayuwar mu tai kyau Allah ya sa mu cika da imani Allah ya raba mu da wahala ta duniya da lahira malam Muhammadu mai masa fatiha da kul huwallahu ahad da
الفاتحه